بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير جوتا المحرم كوشدا جوتا المحرم ikarata dubu daya da 441 hijira ta manzon kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da yammaci na 5 ga watan 9 shekara ta 2019 a shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin لتاف من البركة لتاف رياض السالحين واللفر ببمالمي أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي الله سبحانه وتعالى يتقل سدرهما وانتا لوك تتام متفوتو نسال ربا مناتك كتاب الفضائل لتاف ديك بياني جمد فللولي من بمبنتاجنا wanda suka shafi ayyuka daban-daban na shari'ar musulunci wanda mun tsaya ne a kan babul hafi ala suwarin wa ayatin makhsusa babin da zai yake bayani game da kwadaitarwa akan wasu surori da wasu ayoyi ke bantattu wanda mun karanta hadisai kamar guda 6 ko guda 5 a cikin babin zamu tashi hadisi na 6 insha Allah ta'ala hadisi na 6 malai ce wa an uqbata bin amir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala alam tara ayatin unzilat hadhihi al-laila lam yura mithluhunna qat qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas rawahu muslim wannan hadisi malai ya kawo shi a cikin wannan babi da yake bayani game da surori da ayoyi ke bantattu a dan mu ji falalolin da suka kunsa mun karanta hadisin da suke bayani game da falalar surat ayat karanta surat al-baqara da al-imran da surat al-ikhlas ya kuma malai ya kawo mana hadisin da zai mana bayani game da falalar karanta surat al-falaq da kuma surat an-nas wannan hadisi an karbo shi daga Uqba bin Amir ɗaya daga cikin sahabbai na annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi malan yace radiyallahu anhu Allah ya tsara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah kira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi kala yace alam tara ayatin unzilat hadhihi al-laila annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace shin baka ga wasu ayoyi ba unzilat hadhihi al-lailata da aka saukar da su a wannan dare lam yura mithluhunna qat annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace ba a taba ganin wasu ayoyi kamar su ba ba a taba ganin wasu ayoyi kamar su ba ta fuskar kariya da tsara mutum idan ya karanta su kamar mai tambaya waɗannan surori ne sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya bashi amsa ya ce qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas waɗannan surori su ne qul a'udhu bi rabbil falaq zuwa ƙarshenta wa qul a'udhu bi rabbin nas ita ma zuwa ƙarshenta wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa yan uwa wannan hadisi shi ma ɗaya ne daga cikin hadisai da imamu nawawi ya kawo shi a cikin littafi nasa mai albarka dan yi mana bayani game da falalar waɗannan surori guda biyu. Sura ta farko ita ce qul a'udhu bi rabbil falaq, sura ta biyu ita ce qul a'udhu bi rabbin nas. Annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace, shin ba mu ga ko kuma yake jawo sabansa, shin ba su ga wasu surori da aka saukar ko kuma wasu ayu da aka saukar a wannan daren ba? Ma'ana a daren da aka saukar da su yake musu wannan bayani. Sai yake ba su labarin cewa babu wasu ayoyi da suke makamantansu. Shi ne malamai suka ce babu ayoyi da suke makamantansu fit ta'awizi, wajen ba da tsari da kariya ga dukkanin wanda ya karanta su. Sai annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗi waɗannan surori ne. Sai ya kawo su qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas. Surori ne da suke kunshe da neman tsari. Za mu zo mu ji hadisin da za mu karanta a gaba. Annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana neman tsari da dukkanin abin da ya kamata a nemi tsari da shi da kafin a saukar masa da waɗannan suwayi guda biyu. Yana neman tsari daga kambin ido, daga sharrin mai hasada, daga sharrin aljanu, daga sharrin mugayen mutane, duk wani abin da ka san ya kamata a nemi tsari da shi. Annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana neman tsari da shi a keɓe. Amma lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mai da waɗannan surori, qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas, gaba ɗaya sai ya tattara waɗansu abubuwan sai dai neman tsari da su. Sai kawai yake karanta waɗannan surori guda biyu sai ishe shi. Ma'ana duk wani abin da ka san ya kamata a nemi tsari da shi, kana jin tsoronsa na fili ne, kana ganinsa ko na ɓoye ne wanda ya ɓoye daga gare ka, waɗannan surori sun kunshi neman tsari da shi. Idan kana neman tsari da su, Allah maɗaukakin sarki zai tsare ka daga gare su. Bari mu ji ma'anar ayoyin cikin su don ku ji abin da suka kunsa. Sura ta farko Allah subhanahu wataala ya fara da qul a'udhu bi rabbil falaq. Allah subhanahu wataala ya ce da manzansa qul, ka faɗa, ka ce ya kai wannan annabi mai girma, a'udhu bi rabbil falaq, ina neman tsari. In aka ce a'udhu shine ai antaji, ina neman mafaka da kariya, bi rabbil falaq, da ubangijin safiya. In aka ce al-falaq shine safiya. Ma'ana annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ina neman tsari da ubangijin safiya shine Allah subhanahu wataala. Aya ta biyu sai Allah ya ce min sharri ma khalaqa, daga sharrin. Kana neman tsarin Allah maɗaukakin sarki ubangijin safiya daga me? Min sharri ma khalaqa, daga sharrin dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta. Da aka ce ma, malaman larabci suka ce ma suna cikin kalmomi ko kuma harafan da ake ce musu harafai masu gamewa, suna cikin lafdul umum, ya shafi duk abin da ka sani ƙarami da babba. Ma khalaqa, duk abin da Allah ya halitta, wanda yake a ƙasa kake iya ganinsa, aljanu, shedanu, da mutane, da dabbobi, da ƙwarika, da halittun ruwa, da na sama, da na ƙasa, dukkaninsu, duk wani abin da ka san mai cutarwa ne ya shiga cikin ma khalaqa. Daga ce min sharri ma khalaqa, daga sharrin abin da Allah ya halitta ya shiga cikinsa. Hatta sharrin kanka, sharrin zuciyarka, shi ma ya shiga cikin min sharri ma khalaqa. Dan kai kanka a kan kanka, zuciyarka tana tunzura ka je ka saba Allah maɗaukakin sarki, ko ka kai kanka inda halaka ne. To kana neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga sharrin hatta zuciyarka. Kuma yadda a cikin khutbatul talaga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi na cewa wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, ma'ana daga sharrorin kawukanmu da kuma mugayen ayyukanmu. Saboda haka wannan jumla ta min sharri ma khalaqa ta koshi duk wani abin da ake neman tsari da shi. Sannan sai aya ta gaba ta ce wa min sharri ghasiqin idha waqaba, sannan kuma ina neman tsari daga sharrin ghasiqin, shine dare, idha waqaba, idan yayi duhu, ai idha aghlama, idan dare ya duhu. Allah subhanahu wataala ya ce da manzon sai neman tsari da dare idan yayi duhu. Me yasa ake neman tsari da dare idan yayi duhu? Saboda shi ne lokacin da duk wani ma'abucin sharri yake fara ƙoƙarin yaɗa sharrinsa a lokacin. Kun ga shedanin aljanu a wannan lokaci suke fitowa dab da magarba. Shi yasa sai annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce da kun ga rana ta to irin za ta faɗi ne dab da magarba, to sai ku kame ƴaƴanku. Duk ƙananan yara da suke kaiwa da komawa suna wasa, suna guje-guje, to a ƙa'idar shari'ar musulunci na lokacin ba a baro su, sai a kame su, sai a tattara su a waje guda, sai a zaunar da su. Me yasa? saboda lokaci ne na intisharul jinni a lokacin su kuma aljinu suke tasowa wannan yayin wannan ya gaba su neman abinci wannan ya tafi neman kaza kamar yadda ka san da safa karfe 8 zaka kowa ya fito mai mota ya dako mai mashin ya dako mai keke ya dako mai tafiya a kafa ya dako mai zuwa ya tar mota ya fito baki tuta ne mai kowa ya tafi neman abinci dan kasuwa ya tafi kasuwanci ma'aikaci ya tafi aikin sa mai aikin hannun sana'a hannu ya tafi sana'a hannun sa to su kuma aljinu lokacin fitowar su shine wannan lokaci yan uwa tab da magarba din lokacin suke intishari to sun sa idan aka yi rashin sa kananan yara suna wasa shikenan sai wani aljin ya je maki yaro shikenan sai ya tafi sai dishi to sai annabi kira da amsu kar tabbata a gare shi yace ku kame yaran ku a wannan lokaci ku killace su ku aje su kwana su wannan guje-guje idan wannan lokacin ya wuce to sai ku sake su kuma ku abanna din sannan kuma abubuwan da kuke shan ruwa a cikin su botukai da randuna da duk abin da kuka san kuna zuba ruwa a cikin su ku samu marfi ku rufe su a lokacin ya duwa aljinu ya ci zuwa samu ko su abu a marke ko abin da yake mada sannan kwarika mu da yan kwarika masu dafi kuma su mutu ji su kunama da sauran namun daji duk lokacin fitowar su ne da zarar dare yayi za ku ga cewa hatta barayi ma masu shirya fashi da makami da sauran su galibi wannan lokacin suka fadi bata shine tsakar dare tsakar dare kana kwance a gida kawai sai dai kaji an duro maka cikin ɗakin ka an shige to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce a nemi tsari da ni min sharri wa min sharri ghafiqin idza waqaba daga sharrin dare idan yayi duhu saboda dukkanin wani mugu a lokacin yake amfani da muguntarsa ya zo ya maka mugunta to kane matsari da wannan duk muguntarsa insha Allah ta'ala Allah zai kare sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce da manzansa ne matsari da min sharri nafafati fil uqadi daga sharrin annafafat masu mata masu kofi an kawo lafazin ne da damirin mata annafafat mata yi masu yin kofi fil uqadi a cikin kulli na tsafi ko na sihiri da suke yi shine galibi a wancan lokaci mata aka fi sani da tsafi da sihiri a wancan lokaci nau'ika ne na sihiri kala kala idan an yi kulla idan sun kulla abin da suka kulla sai a yi tofi sai a kira sunan mutum ko a faɗi wani tsalasin ko a faɗi wata kalma ta shirka wacce take alal kallan bauta ce ga aljanni don ya biya maka buƙatar abin da kake so na cutar da waninka to duk wani matsafi a lokacin kuma kana neman tsari da shi duk wani mai sihiri duk wani wanda zai je kai ka wajen boka hana ka ci gaba a kasuwancinka hana ka ci gaba a karatunka a cutar da kai a haukata ka a kashe ka a yi maka duk waɗannan abubuwan ana yin su to ka ce wa min sharrin nafafati fil uqadi Allah ka kare ni daga dukkanin mai yin tofi a cikin kulli ba wai mata kaɗai ba kowane irin boka ne Allah ya kare ni daga shi Allah zai kare ki na fata an fahimta sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa min sharri hasidin da kuma sharrin mai hasada idza hasada idan ya hasada wa mai hasada shine mai kambun baka mai kambun baka su larabawa suna cewa kambun ido mu kuma hausa sai mu ce kambun baka saboda wasu nasu kambun a ido yake idan mutum saboda malamai suka ce idan mutum yana da hasada idan hasada ta ci shi wannan dafin hasada tasa yakan tsallaka ya koma idan sa ta yadda idan ya kalli abin da baya so ya mai hasada tirri ne yakan fito kamar kibiya ya je soki wannan abin da ke hasada ya cutar da shi wannan tirrin kai baka iya ganin saboda qabab bala'i wannan abin zai fito daga idan sai je ya sauka akan in mutum ne in ya sauka akan ka an baka wasa ba sai kai rashin lafiya ko ka mutu wallahi kuwa idan abin hawa ne kasa ya sabo da ya kalle shi sai zuciya ta tafarfasa dan me zaka yi sabon mota dan me zaka yi sabon mashin dan me zaka yi sabon keke da zarar wannan dafin ya fita daga idan sai ya fada kan mashin din ka ba zai je ko ina ba zai lalace da kafata shike na sai wani a rage sauko wani mai mota zai sai karam sai a mashin ya lalace sabo fit wa min sharri hasidin idza hasad dan uwa sada bala'i asada bala'i Allah ya mana tsari ita ce cutar da take kusan ta mamaye zukatan da yawa daga cikin mutane mutane sun sani ko ba su sani ka sani ko ba ka sani ba da yawa hasada ta mamaye zuciyarmu za ka ga alal kalla baka so ga dan uwanka ya samu wani abin da yake sabo ko kuma a ce ya fita mutum bias dan me wani zai samu abu kaza malami suka ce wato shine hasara kamar wato shi fa fitona fito yake da Allah madaukakin sarki kamar abin da yake cewa ya ubangiji dan me zaka ba wannan abu kaza dan me ka bashi ne tunda wancan abin da wancan bawon Allah ya samu shin shi ya ba kansa ba shi ne ba kansa ba wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da ka gani da ta same ku daga waye daga Allah ne to sai mutum yace ya ubangiji baka iya zabin ba shi ya kamata ka zaba ka bashi ban ya kamata ka ba kaga Allah lakalla mai hasada abinda yake gani cewa Allah bai iya rabo ba mafi karancin laifin sa kenan abinda yake gani kenan ba wanda ya dace ba shi ya fi sanin abinda ya dace shi ya kamata a ba sannan duk mai hasada ba zai taba zama lafiya a rayuwarsa ba wallahi kullun zuciya sa a cikin tafarfasa ta me dalili saboda shi Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara rayuwar da ta tafi gaba daya dani da kai da shi gaba daya kowa Allah ya tsara abin da zai ba mu kowa Allah ya tsara abin da zai samu abin da zai ci abin da zai sha abin da zai samu komai Allah ya riga ya tsara shi to wannan hasarar ta sa ya ta iya canza abin da Allah ya tsara ne ya ta canza ya ta canza to shi sa kullum mutane su rika neman tsari da hasada Allah madaukakin sarki mana tsari da hasada saboda da wahala ka samu haka suna cewa ma khala jasadin min hasad ma khala jasad min hasad da wahala ka samu jikin da yayi wafinta babu hasada a jikin shi sai dai ta wanta fi girma ai ina ji kwalakin bayan mun yi magana akan rabar ban hasada ko ina ji a wancan karatun take da gabata ne a wannan tafi ne na wayar da sali akan rabar ban hasada tsakanin da fitta da bambancin su da sauransu to kullum bar tsoro ka Allah madaukakin sarki Allah mana tsari da hasada abinda zaka rinka yi kana magance kan ka hasada shine kullum ka rinka kokarin gane cewa duk abin da ya faru a rayuwa Allah madaukakin sarki zai tabbata shi ba ni bane wancan abin da ya faru ga wani ba shi ya ba kansa ba wallahi Allah ne ya bashi kai ban Allah ya ga dama sai ya ba ka sannan ka rinka kokarin kana yabon mutane idan sun fita abu dan mutum ya ji shi ba wanda ya iya a duniya sai shi ba ya yabon kowa wannan shi ma alama ce ta hasada da an kawo maka zancen wani sai ka kushe da an kawo maka labarin wani sai ka kushe kowa bai iya ba sai kai wannan alama ce ta hasada karin kokari kana fito da mahasin da mutane kana faɗa wannan babu laifi insha Allah ta'ala kuma zai rage maka radin hasada idan kana da ita to wannan shine abin da qul a'udhu birabbil falaq ta kunsa qul a'udhu birabbin nas Allah madaukakin sarki yace nan ma ka ce ina neman tsari bi rabbin nas da ubangijin mutane kun ga sai akan fahimta da me rabb rububiyya ke malikin nas mamallakin mutane wanda shi yake mallakan su ilahin nas abun bautawar mutane wanda mutane shi suke bauta ba wani sa ba min sharril waswasil khannas ina neman tsari sa daga me daga sharrin waswasil khannas shedan shine alwaswasi mai sanya waswasi aka ce waswasi shine ilqa'ul khafif fi nafs shine jefa wani abu wanda yake boyayye a cikin zuciya idan shedan ya zo ya jefa maka wani waswasi a cikin zuciya sai dai kai ka ji abin yana tasiri sai daga yana tasiri baka san lokacin da yayi ba baka san lokacin da yayi shine min sharrin waswasi daga sharrin ne ya da waswasi shine shedan alkhunnas ne yawan kuya ne yawan kuya aikin shedan a boye yake tasirin sa kawai ake gani sannan shi kansa zatin sa boyayye ne ba a gani shi Allah madaukakin sarki ya boye shedan ba wanda yake iya ganin shi sai dai idan ya canza zuwa wata siffa da ban za a iya ganin shi amma a yadda yake ba wanda yake ganin shedan shi sai Allah madaukakin sarki ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi shedan da shi da kabilarsa suna iya ganin mutum inda mu ba ma iya ganin shi wa zai ce a duniya saboda ganin shedan a turarsa babu saboda haka alkhunna shi ne wanda yake mai kuya allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake yin waswasi a cikin kirazan mutane a cikin kirjin mutane min aljinnati wan nas daga cikin aljanu da mutane daga cikin aljanu shedanu kenan akwai masu waswasi daga cikin mutane mai uwa akwai masu waswasi dan ko san shedanin kala biyu ne shayatinul jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura akwai shedanin mutane akwai shedanin aljanu wallahi kuma tana ni ana tare da su akwai shaytanin mutum akwai shaytanin aljini shine malamai ma suka ce wato shi sharri shaytanin mutum yafi sharri shaytanin aljini shi sharri shaytanin aljini Allah madaukar sarki cewa wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani nazgun sai ce ne sai izini duk lokacin da shaytan ya zo maka wasuwasi yana zungurin ka kai kaza da ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim kuma sai ka karasa amma shi shaytanin mutum kika ce masa a'udhu billahi lokacin ma zai ƙara kusanto ka to shi a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim tafi ne kana faɗa shi ma yana faɗa to muna neman tsarin Allah madaukar sarki mana tsari daga shaytanin mutane da kuma shaytanin aljini sai ɗan uwanku kalli waɗannan surori guda biyu da makaranta da fassarar su akwai abin da kake nema Allah ya tsare ka daga shi wanda baya cikin wannan abu da Allah akwai abin da mutum yake nema Allah ya tsare shi daga gare shi babu shi a cikin wannan surorin guda biyu babu shi komai ya shiga komai ya shiga shi yasa sun isa surorin da za a nemi tsari da su daga dukkanin wani sharri shi yasa waɗannan surori guda biyu qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas daga cikin amfanin su annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi lokacin da aka mai sihiri kamar da hadisi ya tabbata a cikin bukhari ya tabbata a cikin muslim ya tabbata a cikin sunan na imam ahmad ya tabbata a cikin sunan na imam ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad ya tabbata a cikin sunan na ibn majah ya tabbata a cikin sunan na imam an-nasa'i da wasu daga cikin malama hadisi sun rawaito hadisin hadisin da Aisha take cewa an yi wa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi asiri sai ya kasance abin da bai yi ba sai rinka gani kamar yayi abin da ya kuma sai rinka gani kamar bai ba shi da malama suke ce masa sihirut takhil sihirut takhil irin su aka wa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi tace annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi abin ya dame shi yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a amma sai da sirrin ya dau lokaci sai da Allah ya ga dama da kansa sannan sai ya so ya warkar da manzansa kira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana da safiya tashi sai yake ce mata ya Aisha yau Allah madaukakin sarki ya warkar da ni daga abin da yake damu sai ba ta labari yace na kwanta ina bacci sai wasu mala'iku guda biyu suka tsaya daya a kaina daya a kafata sai suke tattaunawa sai daya yake cewa me yake damun mutumin ne masha'anar rajul me yake damun mutum ne sai ɗayan su yace maɗubub ai dubba akai masa kamar da bashi yake cewa dubbu shine dubbu sai ɗayan ya tambaya man tsabbuhu wane ne ya masa dubbu waye masa tsafi shine sai ɗayan mala'ikan yace labib ibn al-a'sam al-yahudi sunan sa kenan wani bai yahudi ne wato kun ga yayye yahudi da musulmi kenan ashaddu an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda shine asali malami suka ce ya so ya kashe annabi ne kira da amince tsara tabbata a gare shi tsafi ya masa tsafin mutuwa tsafi ne na mutuwa amma sai Allah madaukakin sarki ya juyar da abin sai ya tsaya a sihir takhir to Allah sai ya ce labid ibn al-asma al-yahudi sai ya ce da me masa tsafin sai gashin kan annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi aka dauka da faran wata bishiya da sauransu aka tofin da za a aka kullakullan da za a aka je aka jefa a cikin wata rijiya mai suna bi'ir zarwan aka je aka jefa wannan tsafin a ciki aka sa wani dutse aka abin nan aka danne annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ibu sabai suka je bakin wannan rijiya suka ga ruwan ta ya juye yayi jajawar kamar nan ne saboda bala'in asirin da yake ciki sabai suka ce a tono ta mana a dauko a cikin annabi ta Allah ya warkar da ni bana so in tono wa al'umma ta abinda zai sanya musu fitina sai sa aka cike rijiya kawai aka mai da ƙasa akan sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya samu lafiya to kun ga abinda nake so in je zuwa gare shi shine waɗannan mala'iku da suna cikin tattaunawa ɗaya daga cikin sai ya tambaye eh to me zai karanta wannan sihirin ya bar shi sai ya ce shine qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas yana tashi da ya karanta qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas shikenan wannan sihirin sai ya ce yana ne shi ya rasa kun ga su waɗannan surori guda biyu asali ne wajen kada sihiri ko wani irin yan'uwa asali ne nassi ya tabbata a kansu kowanne irin sihiri ne qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas asali ne wajen kada su ana amfani da su wajen kada sihiri haka nan manzon Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi yana karanta su wajen yin rigakafi in zai kwanta bacci sai ya haɗa hannayensa haka sai kira ta qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas guda uku uku sai dan tofa iska a hannunsa ba ya wake tofa ba iska yake dan tofa a hannunsa sai ya sa sai shafe duk inda hannunsa zai iya kaiwa idan mutum zai shafe jikinsa ba sai aka wasu ya tuba riga sai ko kuma ya rinka jira hannu cikin riga sai dole sai ya taba fatarsa ba a'a in riga ce mata sai aka riga ta shafe yayi insha Allah ta'ala inda hannunsa zai iya kaiwa Nana Aisha take cewa lokacin da Annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi rashin lafiya ta kama shi wacce daga ita bai tashi ba sai kasance baya iya karanta wannan addu'ar saboda rashin lafiya ta tsayi sai ta kama hannayensa haka sai ta karanta wadannan qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas da qul huwallahu ahad sai ta tofa masa a nace sai ta sai ta shafi masa jikinsa da shi gaba an kunta ba ana ta hannu take karanta ba ana sa hannu take karanta in ta karanta a hannunsa sai ta sace ta shafe masa jikinsa inda zai iya kaiwa ɗaya ne daga cikin surorin da duk mutumin da ya karanta su kafin ya bacci Allah maɗaukakin sarki zai ba shi tsaro na musamman daga dukkan wani shaitani ko asiri ko tsafi da zai tasiri a kansa shi sa kamar yadda na faɗa tana ɗaya daga cikin surorin da ake ruƙiya da su ake karanta wa mutum wajen neman tsari kafin aljini su kama shi ko kuma bayan aljini sun kama shi ko kuma ana so a karanta sirri da ake masa ana karanta qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yana karanta haka nan hadisi ya tabbata wata rana annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi kunama ta harbe shi to haka sai sa aka samu masa gishiri sai yake dangwalar ruwa sai dangwalar gishiri ne sai goga a wajen karanta qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas yana gogawa shikenan sai dafin kunamin yake to surori masu albarka yan kwarai da gaske in muka fara bayani akan falalansu da albarkarsu lokacin yin malaka amma dai alal kalla mun samu wani abu da gaske annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yana karanta su kamar yadda muka ji Allah subhanahu wataala ya samu dace حديث نجبا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنكر ودق وبنسى أبو سعيد الخدري دألت أرتبت أجريشي يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبت إرادة أمتس أرتبت أجريشي يكسنتي يتعوض من الجان وعين الإنس ينا نيمن أري دق الجنو دقما كم بمبكا متانيسي أوكدشي حتى نزلت المعوذتان حسيدا اكا سوكر حد سيدا ان سوري غدا بي قل اعوذ برب الفلق دا قل اعوذ برب الناس سكا سوكا فلما نزلتا يايين دو ان سوري غدا بي سكا سوكا اخذ بهما سي النبي كرا دا امسي تسارا تبتا اغري شي ريكو دو سو يكي كارنتا سي دان نيمان تسري وترك ما سواهما ودانسان ابين دا يكي كارنتا وني نيمان تسري نا دا دي سي كاري سي ربو دو ina fata an fahimta wannan hadisi shine ne dake mana ishara zuwa gare shi da ana karanta wasu abubuwa wasu addu'o'in daban kamar yadda ya halatta kai kowace irin addu'a ce dan neman tsari wacce bakin ka zai iya karanta mata tsara ba shirka a cikin ta kamar abin da ya shafi a ruku'a ne to fi da ake mara lafiya idan ba shi da lafiya ko wanda aljini sai kama ko abin da kuma da malamai suka ce shine shartin sa na farko ya kasance ayi littafin Allah dan mutumin da zai ruku'a ya kasance littafin Allah yake karantawa alqur'ani yake karantawa ko wata addu'a da take tabbata daga annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ko wata addu'a da mutum zai karanta wacce babu shirka a cikin ta babu saban Allah duk babu ne fi mutum zai karanta sannan abu na gaba shar'i na gaba shine kasance an yi wannan ruqyar da larabci ba da wani ba azaman harshe ba da larabci ake so ai sannan kai da kake ruqyar ka rinka ji a ranka cewa wannan ruqyar da kake ba ta da tasiri akan kanta mai tasiri shine Allah subhanahu wataala sai Allah ke mace ka akan sannan shi ma wanda ake wa wajibi ne rinka kawo haka a ranka amma duk lokacin da ake mutum ruqya yake ji ai wannan mutum saboda gawurtarsa da shahararsa ruqyar da yake shi zai sa aljanna ya bada jikin mutum to wallahi tun a lokacin yayi abinda ba daidai ba to da kaba abin da ake so shine ka rinka ji cewa tasiri na Allah madaukakin sarki tasiri na Allah madaukakin sarki kamar yadda za ku ga wancan hadisin da na kawo muku wancan bayani da yau annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi tsafi lokacin da yau annabi tsafi tsafin yayi tasiri wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi malamai suka ce wajen tsawon kwana 40 wani shi abin da yake so ko kuma wata abin da take so shine da jara aljami ya shige ta ko ya shiga etta to da jara ta zo ga mai rufi an karanta mata qur'ani to take kawai shi kenan sai aljami ta rasa da amma ta karatu aljami bai tafi ba a lokacin sai ta tashi ta tafi wajen wani sai wajen wani sai wajen wani haka haka sai a ji a fada hannun boka haka haka sai a ji a fada hannun fasikai masu lalata ƴan mutane da sunan gurbiya ko abin da ya kama da waye gaya maka ko waye gaya miki cewa idan kai addu'a yanzu dole sai Allah ya karba rukuri addu'a ce waye gaya maka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kwana 40 abin yana jikinka kai waye sai da kace dole yanzu dan abu ya kama ka dole sai amma addu'a yanzu ya fita galibi wannan shine abin da yake da mutane yanzu misalin da zan ba mu shine mutum zai je asibiti da wata rashin lafiya a jikinsa likitar mutum ta masa magani ya je ya sha wannan maganin bai masa aiki ba yayi bai ƙara komawa likita ya rubuta masa wani sabon magani wani lokaci a rubuta masa test sai je ya test din nan wani lokaci sai an masa kaza duk ya yadda har ya samu lafiya wani lokaci sai mutum ya shekara wata biyu wata uku da cuta a jikinsa bai dan ba saboda ya ce ina ganin likita ya gamu da cewa likitan nan da yake gani a hankali hankali zai samu lafiya amma idan abin da ya shafi rukiya ne galibi da an mutum daya sai ya koma gida sai aljini ya tsara dawo sai ya ce ai wancan bai iya mu canza wani sai ya ga mutum ya tara abubuwa inda kasan dan mai ganye ya tara abubuwa nan ga wani tarin a ce wannan ya yi hayaki wannan ya jika ya sha wannan ya kaza inda kasan mutum dan mai ganye an mai da shi wani mashayi na magari na dabi tun ana ba mutane abin da yake na halaka sai ana ba mutane abin da yake na haram na sha maka labari anan wajen wasu abubuwan da ake bayarwa da su na rufiyan nan wallahi akwai abinda ni na sani da jaba ake hada shi mushen jaba wallahi kuwa irin a cikin turarukan da ake sawa masu aljini da mushen jaba ake hada shi to da Allah ina Allah madaukakin sarki ya kallafa maka yin magani da abin da yake na mushen jaba duk ayat qur'ani da shi mutum sai an baka mushen jaba ayat qur'ani da shi mutum ba na'am ba na fitar da aljini ne to mushin zaban ban da ara zalama da aljini ne zai masa to ne sai da nake mana shine kada mu rinka gaggawa a wannan abu in dai ka karanta alqur'ani ka gamsu da alqur'ani zai maka abin da ya kamata madan lokacin da mutum ya tsaya biye biye to Allah zai bashi da biye biyen sai ka je wajen wanda zai je fita maka waye yake da ikon fitar da wani aljini daga jikin mutum ba Allah madaukakin sarki ba akwai wanda ya isa kamar da ka san jikin da ta kama ka maganin da zaka sha wasila sai in Allah ya ga dama su fitar baka saboda wannan maganin sai ta baka idan Allah bai ga dama sai ka shanye maganin duniyar nan wallahi sai ta baka fitar ba haka bane Allah ya sa mu dace saboda haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai ya daina neman tsari da wasu abubuwa sai waɗannan su wuri guda biyu qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas wannan hadisi imam at-tirmidhi ya fitar da shi ya ce hadisi ne hasan وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانا حديث ان كربوشه daga sahabi abu huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min alqur'ani suratu a cikin alqur'ani da muke karantawa irin 60 akwai wata sura guda daya shine suratul qalbi daya 30 ayatan tana da ayoyi 30 shafa'at li rajulin ta ceci wani mutum hatta ghufira lahu har sai aka gafarta masa ina fata fahimta ina ka ce an ceci mutum ma'ana yayi abin da ya kamata a kai shi wuta kawai dan wuta ne amma saboda albarkar karanta ta da yake yi sai ta nemi cetonsa a wajen Allah madaukakin sarki kuma sai Allah ya bata hatta ghufira lahu sai aka gafarta masa dukkanin zunuban da sai kai shi wuta wata sura ce wahiya tabarakal ladhi biyadihi almulk ita ce suratul mulk tabarakal ladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizul ghafur zuwa karshen ta sura ce ita ma mai albarka sura ce mai albarka imam at-tirmidhi ya fitar da hadisi wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace dukkanin wanda yake karanta ta kafin yayi bacci Allah madaukakin sarki zai tsire shi daga azabar kabari shi sa wanda rawaya hadisi Abdullahi dan Mas'ud yace kunna nusammiha fi ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil mani'a yace Musa bai a lokacin annabi tsira da amince tsira tabbata a gare shi wannan sura ta suratul mulk mun kasance sunan da muke kiranta da shi shine al mani'a mai hanawa me take hanawa shine azabar kabari to laka sura ce mai albarka saboda abin da ta kunsa a cikin ta itima rawahu abu dauda wannan hadisi abu dauda ya tsaddace shi wa tirmizi da imamu tirmizi wa qala imamu tirmizi yace hadisun hasanun hadisi ne da yake mai kyau wa fi riwayati li abi dauda a cikin riwaya abu dauda kuma cewa yi tashfa'u ma'ana min alqur'ani suratun 30 aya tashfa'u li rajulin zata ceci mutum hatta gufira lahu har sai an gafarta masa a wata riwaya haka ta zo hadisi na gaba wa annabi mas'ud bin al-badri an karbo daga abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu idan Allah ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi kira da amince ya tabbata a gare shi yace min al-qur'an man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqara wanda ya karanta ayoyin karshe guda biyu na suratul baqara wadanne ne ayoyin karshe na suratul baqara amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi zuwa karshe sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya karanta su da daddare kafin ya bacci kafatahu sun isan masa me suka isan masa shine imamu nawawi yace ila wasu malaman suka ce kafatahu al-makruh makruh tilka al-laila sun isan masa dukkan wani abinci ko abin cutarwa a wannan daren idan ya karanta su to duk wani abin da zai cutar da shi Allah madaukakin sarki zai kare shi sakamakon albarka karatun wannan ayoyi guda biyu wakila wasu malaman suka ce kuma ma'ana kafatahu min qiyamal layli ay kafatahu min qiyamal layli ma'ana sun isan masa da qiyamal layli idan mutum ya karanta amanar rasul zuwa karshe to za a bashi ladan kamar ya yi qiyamal layli a wannan daren sun isan masa tsayuwar daren da bai yi ba idan ya karanta amanar rasul to waɗannan dukkanin maganganu haka malamai suka faɗa sai dai za a iya haɗa su gaba ɗaya dukkanin mutumin da ya karanta amanar rasul kafin ya yi bacci Allah madaukakin sarki zai bashi kariya ta musamman sannan kuma Allah madaukakin sarki zai bashi lada na musamman sakamakon karanta ta dan kamar yadda muka sani su albarkar da ke cikin karanta ayoyin alqur'ani shine duk harafi ɗaya dan karanta kamar yadda muka karanta a baya lada nawa za a baka 10 bayan ka karanta amanar rasul zuwa ƙarshe harafi ne za a karanta da yawa to duk harafi ɗaya lada 10 za a baka sannan bayan ka gama karanta waɗannan harafai da ladan da ka samu kuma Allah madaukakin sarki zai baka kariya ta musamman to ita ma tana ɗaya daga cikin wurdi ko zikiri da ake karantawa idan an zo kwanciya bacci lokacin da kake addu'o'in kwanciya bacci ita maka sata ake idan kana yi to alhamdulillah idan baka yi kuma daga yin sai ka sata amanar rasul zuwa ƙarshe a'udhu billahi minash shaitanir rajim amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbi yawm zuwa ƙarshe sai karanta yawa kamar yadda muka ji kula a'udhu birabbil falaq da kula a'udhu birabbin nas da kula wallahu ita ma sai mutum ya sata a cikin abubuwan da zai karanta Allah ya samu dace حديث نجبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت ودك سابي أبو هريرة يبدأ الله تكارة تبتع قريشيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة مزان الله إرادة أمن تسارة تبتع قريشيتي لا تجعلوا بيوتكم مقابر تبك السن جدا جنكو سزمتو مكبرتا inna shaytana saboda hakika shaydan yamkiru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara yana guduwa daga dukkanin gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa kada ku mai da gidajenku makabarta saboda shaydan yana guduwa daga dukkanin gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa to jumla ta farko mai take nufi cewa kada ku mai da gidajenku ya zama kamar makabarta saboda makabarta shari'a ta hana yin sallah a cikin makabarta. An fahimta? Shari'a ta hana yin sallah a cikin makabarta. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam. Kasa Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa ta ko ina mu musulmi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu yi sallah anan idan sallah ta kama mu. Sai ce illa al-maqbara sai makabarta wal hammam da ko ban daki ba yin sallah anan. Haka nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la tusallu ila al-qubur. Kada ku yi sallah kuna masu fuskantar kabari. Sannan wala tajlisu alaiha, kada kuma ku zauna akan kabari, da haramun ne addinin musulunci ya hana. Saboda haka makabarta ya uwa ba a yin sallah a cikin makabarta, sai dai sallah guda daya wacce ce ita ce sallar gawa, salatul jana'iz. Ana iya yin ta a cikin makabarta. Shine sai malamai suka ce idan ku kalli sallar gawa, ita wannan sallar ta fi kama da addu'a, ba sallah ce da kullum ba. Shi sa sai ku ga ita sallar gawa idan fa aka ce Allahu akbar dan farko, kun ga ba ruku'u, ba sujjada, ba dagowa daga ruku'u, ba zaman tahiyya, duk babu waɗannan abubuwan. A tsaye ake yin ta, a tsaye ake gama. Kabbarorin da za ku ga mafi yawan abin da yake cikinsu shine ne addu'a ake mamaki. Saboda haka ita sallah ta gawa galibi tana kunshe ne da addu'a. Kisa babu laifi idan aka yi sallah a cikin makabarta ta gawa, ko an binne mutum a cikin kabari, an sa shi a cikin kabarin an binne shi, dan uwanka ne na kusa ba ka nan sai ya mutu, sai ka dawo sai ka tarar an mai sallah, an je an kai shi kabari an binne shi, babu laifi sai ka dauki wanda daga cikin mutanen da ya san kabarin, ya je nuna maka kabarin, ka tsaya akan kabarin kai mai sallah haka. Ya halatta na fatan fahimta. Ka tsaya akan kabarin kai kabbara, ka karanta abinda ake karantawa a kabbara ta farko cikin sallar gawa, kai kabbara ta bi ka kai karatu ta uku ta hudu, kai sallama ta tafi kai sallar ka tayi. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata haka. Akwai wata mata bakar fata, mutum ne kirki ce a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ita aikin da ta dauka kanta shine duk lokacin da aka yi sallah aka gama, za ta zo duk abubuwan da yake na masallaci za ta share ta tsince, ta share masallaci tsaf. Kowa zai sallah a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, babu abin da zai soke ka ko ka bata kayanka ko abin da ya kamata. Ita aikin ta kenan. Wata rana kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, annabi bai ganta ba, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yake tambaya ina wance mai aiki kaga. Sai aka ce wato ai ta mutu, ta mutu ne cikin dare. Sai muka ji ai bai kamata mu je mu taso ka ba, sai muka saurayi muka mata wanka, muka mata sallah, muka je muka binne ta. Su abin da suka gani kamar matsayin ta da kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai an je an taso shi ya zo mata sallah. Shi sa kawai sai suka rabu da ita. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dan me baka je kun taso ne, bai ce mu je ku nuna maka kabarin. Aka je kabarin ta, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya yi mata sallah. Tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan kabarin ta, tsaya mata sallah. To laka ya lata yake yin sallar gawa a cikin kabarin ta, amma sallar farilla ko ta nafila wannan haramun ne. Wasu daga cikin malamai suka ce idan kai sallar ki sallar kama ba ce ba, gaba ɗaya sallar ta kama bata kulli ba, ba zai ta karbi. Wasu kuma suka ce ta yi amma ta yi haram. To me ya yi ma abin za ka tsaya ana kace ni ta akan sallaka ta yi ba ce ba? Ina fatan fahimta. Waje kuma ko da kabari guda ɗaya aka binne, ya zama makabarta bai halatta a yi sallah a wajen ba? Ina fatan fahimta. Ko da kabari guda ɗaya ne bai halatta a yi sallah a wajen ba? Wannan shi ne abin da yake. Saboda haka shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada ku mai da gidajen ku ya zama makabarta. Sai ce inna shaytana, saboda shaitan ya kasance yanzu yana gudu minal baitin ladhi, daga gidan da tuqra'u fi suratul baqara, ake karanta suratul baqara a cikin sa. Duk gidan da ake karanta suratul baqara shaitan baya zama a gidan. Shi sa idan kai sabon gida zaka tare babban abin da ya kamata kenan, sai ka zo ka karanta suratul baqara, ba sai ka zo ka tara mutane an yi sauka ko abin da ya kamata haka. Idan ka yi suratul baqara kawai ka zo ka karanta, ba dai shaitanu kake gudu ba, shaitanu kake gudu. Ka zo ka sa sutul bakara in ka iya, amma baka iya ka zo ka sa tashi a karanta, ka dan zai gudu. Ko kuma lokacin da za ku shigo kai da iyalanka ka karanta a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa, shi ma ku shiga gidanku, ka dan zai gudu. Kai ko shedanu ne aka ce ga wani gida sun damu gidan sun ana kowa shiga ko sai aka gidan da aka ce shedanu sun ana shiga wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa irin wannan jahiliya take so ki dawo kun san da a lokacin jahiliya idan mutum ya tafiya a cikin daji zai yada zango to ba zai zauna inda zai zauna gindin bishiya ko ta inuwa ba sai ya ce a'udhu billahi ko a'udhu bi sayyidi hadha al-wadi min sufaha'i sai yayi wannan addu'a ko sai abin da ke cewa wai ina neman tsarin shugaban wannan wadi daga wawaye sai kare ni daga wawayensa ma'ana babban aljanna yana neman tsari da shi daga wawaye kananan aljanna kada su zo su buge shi sannan sai ya zauna shi kuma aljanna sai ya rinka ji ayyan ya isa a neman tsari da shi idan kananan suka zo sai ya ce kuma da kuma da kuma da idan kuma ya zo zauna bai kuma ba sai ya sa maki shine wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum raqa wasu magaje daga cikin mutane sun kasance suna neman tsari daga da wasu magaje daga cikin aljanu sai akan yi ƙara musu jiji da kai da takama to ta ga a ce gida aljanu sun kishi ba a ji a ta kiran sallah a gidan wallahi sai sun gudu wallahi kuwa a ji a ta kiran sallah ɗaya daga cikin magabata ka aka masa abin nan wani wata auye ko wata unguwa aljanu sun dame su yace ku zo ki ta kiran sallah ba fa sai lokacin kiran sallah ba kamar za a yi sallah insha Allah kawai ka buɗe in ka buɗe ka cikin tafiya Allahu akbar sai ka kwala wancan shi ma sai ya kwala daga can wancan sai ya kwala daga can nan da shaɗanin suka fai suka gudu daga wani sai mutane a gwasu gwani lami lafiya ba kowa saboda akwai sa hadisin da annabi ya kira idan aka kira sallah shaɗan da yake yi gudu yake yana fitar da hutu yana tusa haka annabi yake da zarar an fara kira sallah shaɗan inda yake gudu yake ba so ya ji yana ta fitar da iska saboda wai kada ya ji wannan abin da ke kira sallah sai an gama sai ya dawo to duk wannan abubuwa ne da mutum zai iya korar shaɗan daga gidansa ko daga sabon shagonsa ko daga sabuwar rumfarsa ko wani guri da ya gina yana so ya shiga duk abubuwa ne da mutum zai iya karantawa daga ciki akwai suratul baqara duk gidan da ake karanta suratul baqara yan uwa shaɗan baya zama a gida to kaga idan baka iya karanta suratul baqara fa a ce duk gidanku yanzu ba wanda ya karanta suratul baqara ya kenan kaga akwai matsala Allah ya sa mu dace abi rawa muslim imam muslim fitar da wannan hadisi na karshe daga shi zamu dakata insha Allah ta'ala wa an ubay bin ka'ab radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi ubay dan ka'ab irga Allah ta'ala tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya abul mundir ya ke baban mundir waye abul mundir shine ubay bin ka'ab yace a tadari ayu ayatin min kitabillahi ma aka a'zamu shin ka san wacce aya ce a tare da kai mafi girma a cikin alqur'ani ba sura ba ai sura mun ji sura da ta fi wacce girma ko wacce ce suratul fatiha na'am suratul fatiha ita ce a'zamu surati fil qur'an amma wannan ne aka ce a'zamu aya wacce aya ce ta fi kowace aya girma a cikin alqur'ani shine tambayar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin Ubay bin Ka'ab wannan wani usulubi ne da malami yake ɗaliban sa idan yana so ya jawo hankalinsa akan koyarwa da zai masa idan kana so ka koyar da mutum wani abu sai kai masa tambaya a kai sai ka ji sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tambaye shi kulfi Ubay sai nace ayace sai nace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ya manzo Allah ita ce ayatul kursi ita ce ayar da ta fi kowace ayar girma a cikin alqur'ani fa darabe fi sadri sai annabi ya dake irjina ya sa hannun sa mai albarka irin dukan irjin nan nasa kana yace yahnika al-ilmu abal mundu ce madalla da mutum mai ilimi irin ka ya abal mundu yahnika ai tahali'a ne ne tahali'a kamar yau mutum murna amma ka isa mai ilimi ya wani wani ilimi ne mai zurfi amma gashi ka san shi annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi da kansa yayi masa shi da cewa shi ne ilimi ne to kun ga isa a kira shi mai ilimi shi sai na ɗaya daga cikin manyan alarammomi na sabon annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi wata rana annabi yana sallah da mutane a bayansa yana cikin karatun alqur'ani sai karatun alqur'ani sai ya tsaya ma'ana ayar ta gudu annabi yayi shiru wani lokaci sabai kowa yayi shiru annabi da ya ga babu mene ya tuna masa kawai sai ya ruku aka gama sallah ana gama sallah sai annabi ya zo ya ce shin ubayi bin ka'ab ya yi sallah tare da mu ba wanda ya nemi a cikin sabon sa bai ce ina abubakar ba radiyallahu anhu ina umar usman ali radiyallahu anhum ajma'in duk da ce na suke ba sai ce shin ubayi ya yi sallah tare da mu aka ce eh sai biyo kin yake ce me yasa baka sanar mu da manta ya rasulullahi na sani ko an shafe ta tunda qur'anin da ke ake sukar ya manzon Allah ban sani ba ko an shafe ta babban abin da zan fahimta shine girman ilimi na ubayi bin ka'ab har manzon Allah ya jiyo ya neme shi saboda ya san me ya san alqur'ani to annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi Allah wajen ya tabbata masa da cewa madalla da mutum mai ilimi irin ka ya abal munzir wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa lokaci ya riga insha Allah ta'ala zamu dakata ana ce sati ne zuwa idan Allah ya kaimu zamu karanta zamu tashi kissar Abu Huraira tare da shedan insha Allah ta'ala ita zamu tashi Allah ya samu dace abinda muka fadi daidai na'am na'am wannan na karshe wannan na karshe eh wasu malamai sun fada haka kamar Sheikh Mamadou bin Albani a cikin atama da ya kawo ne ya kawo ne saboda Qur'ani indai aka karanta shi da sunan Al-Qur'ani zai iya shiga cikin wannan amma indai sunan addu'a ne babu ne akwai banci tsakanin karanta Al-Qur'ani a matsayin sunan Al-Qur'ani da karanta shi a matsayin addu'a yanzu misali annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yana karanta Al-Qur'ani a cikin ruku ko sujada amma a cikin addu'o'in da mutum yake karanta a cikin sujada akwai rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar wannan addu'a ce ko karanta Al-Qur'ani kaga aya ce daga cikin Al-Qur'ani daga cikin suratul Baqara haka ne amma lokacin da kake karanta ta kai kana karanta ta ne da shi gami addu'a kamar wace irin addu'a a ce a karanta kaza a ce misali a karanto kaza to aya karanto kaza din magaba din bashi da asali addini a karanto kaza din bashi da asali a cikin addini wannan gaba daya a wannan tono zamu yi wannan mala'un daga aje karanta a kamar jinai yawa Allah ya samu dace na'am na'am a ba daidai bane an yi sallah da mutum kuma ya je karin wata sallah wannan ba daidai bane ba daidai bane idan aka sallah da kai ka samu ba taba samu annabi kira da amsa tsara tabbata a gare shi mutum sallah sau biyu ba ba taba samu wani sahabi daga cikin sahabban sa sun yi irin wannan aiki ba idan ka samu sallah shikenan ka je kanka bari ka karin wata sallah da ba saboda san da kake mutum wannan ka zai da sabon abu a cikin addini idan kai sallah nan guda ɗaya shikenan ta isa Allah ya samu dace